الشيطان الرجيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنا جاك الله مدعو كنسركي debamu dama zama ci gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma cikin suratul baqara. Yau muna shirin da 4 ga watan ramadan 1440 da kabilan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, daidai da 17 ga watan 5 miladiya 2020. Muna kan aya ta 271 ita muka gama jiya, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake bayanin cewa idan an bayyana sadaka ta yi, amma idan aka ɓoye shi aka ba wa mabukata, to shi ya fi alkhairi. Kuma wannan zai sa Allah ubangiji ya yafe muku laifuffukan ku. Allah ubangiji yana da cikakken masaniya duk abin da kuke aikatawa, kuma a kansa zai sakan kamo ku. Ta tafi na ta laisa alaika hudahum, ya Rasulullah, ya Muhammad, shiryar da su baya kanka, ka shiryar da su, ka shiryar da zukatansu, ka tilasta musu su yi aikin alkhairi. Fasara ta tsaye kenan, wannan ba wajibinka bane ba. Wata fasara kuma sun ta haɗa abin da sabbin nuzul, cewa wasu daga cikin musulmi mutanen Makka an faɗa Asma radiyallahu anha bint Abi Bakr, an kuma faɗa wasu mutanen Madina sun kasance suna so su sada zumuncin iyayensu kafirai, suna so su yi musu kyauta, to amma suna ganin ya saɓa da aƙidarsu alwala walbara, aƙidar so jiki. Ya za ka ba wa kafirin da ya san la'allar zai yi ƙasa a gwiwa ba idan an ci masa taimakawa kafirci a kan musulunci, kanka je ka ba shi jiki da zamanto ta zama ci masa ƙarfi a cikin kafircinsa ko makamancin wannan. So saboda haka zai ganin cewa bari su hana su. Suna so a matsayin ɗan adam ita mahaifiyarta kafira ce, sannan ɗaya daga cikin kakanninta na ɓangaren mahaifiyar shi ma kafiri ne, da a rubuta cewa sun buƙaci ne ba a wajenta, ko kuma su daga cikin sabbin mutanen Madina za su bayar kusa ta jin nauyi da tsoronsu a ce sun ba da wannan abun. Da in fitara ya da'uhu, sun ran suna jin cewa suna so suke jita musu na da uwa da sauransu, amma kuma da'il iman yajiro suna jin a bangaren imani kan basu daidai ba, kuma suna ganin kamar idan basu basu ba za su jawo su kenan har su karɓi musulunci, sun suka hana su mai yiwuwa su karɓi addini sun suka ji yunwa ko makamacin wannan. To wannan fasara sai ce fasara wannan laisa alaika hudahum, kai musulmi kai mumini shiryar da waɗannan mutanen zuwa ga addinin Allah ba wajibinka ba ne. Shiryarwa ta fuskar kimsa musu addini, amma shiryarwa ta fuskar kira da bayani da kwaɗaitarwa, wannan Allah ubangiji ya bawa ɗan adam don Allah ya cimma za su mai innikar tadi ila sirata mustaqim, kana shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya siratul lahi alladhi lahu ma fis samawati wal ard, wajen ainihin bayarwa, jan hankali, nasiha, bayanin addini da kyautata mu'amala, ana za ka iya sa, amma ka shiryar da mutum ka tilasta shi ka ɗauke shi lallai ya zama addini, ya zama mabiyin addininka, shiga addinin musulunci, wannan ba aiki ka bane ba. Saboda haka an kaɗa ki kalmar a jumlace ana nufin akan cewa shiryar da zukatun mutane ba naka bane ba, amma shiryar da ainihin yi musu bayani, shiryarwa ta yi musu bayani da gamsar da su da jan hankalinsu, wannan za ka iya yinsa. Tun da haka ne kuwa wa yake shiryarwa walakin Allah ya hadi man yasha, Allah shi ne ke shiryar da wanda ya ga dama, wanda ya ga dama shi zai shiryar da shi zo ga alkhairi. Aikin Allah kar mu manta yana tafiyar da hikima, ganin damar Allah hikimar su ce take ainihin direbeta. Saboda haka wanda Allah ubangiji ya zan cewa alkhairi ne a shiryar da shi ta shiryar da shi, ana zuwa shiryar da shi ba kuma Allah ubangiji bai ga ya dace ya ba shi wannan alkhairin ba na shirya. Saboda haka kar ka hana su kyauta, kar ka hana su kyauta, kuma da fasara kar ka tilasta musu sun yi kyauta sun yi alkhairi. Mun ji falalar ciyarwa da alherin da Allah zai ba wa in yi ciyar da sauransu, amma kan ka kai ne za ka tilasta su sai sun ciyar ba, aikin ka ka sanar da su ka fahimtar da su ka kyale su kuma su yi abin da za su iya yi. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, duk abin da kuka aikata na alkhairi kuka yi ba. To da haka kun ji lalaciyar wannan, kun ji gwaggwaɓar ladanta, kun ji alkhairin da Allah ubangiji zai ba wanda ya yi ta. To saboda haka kanku za ku yi wa, in kun bayar, in kun gaba ku samu wani abu ba to ku kai wa kanku ku ku hana kanku. Amma shi Allah ya ce Allah zai samu wani khabir, yana sane yana kallo yana dako yana kirga abin da kuke yi. Saboda haka ku yi aikin da ya kamace ku matsayin ku na masu hankali, fali anfusikum, amfanin kanku ne, alherin kanku ne, ba Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam zai dauki wannan ladan ya tafi da shi gidansa ba, ba shi za ku ba wa abinci ba, ba ya buƙatar wannan. Allah ubangiji ya wadatar da shi gaburin da abin da kuke yi. Saboda haka idan kun yi kanku ne, kun yi bayar da alkhairi kaɗan, kanku za ku ajewa kyauta da lada kaɗan, in kun yi da yawa kanku za ku tara wannan ladan mai yawa, in kun ɗauko dukiyarku za su ɗauki wani mai kyau zaɓaɓɓa da sun dukiyoyinku in tsayi ba ce ma ka sabbin kuka baya kanku kuka ajewa, in kun ɗauko koma bayan wannan kanku kuka ajewa da kuɗin abin da kuke. Saboda ma tana nufin umu abin da kuka ciyar na alkhairi sai an fi sukun tuna ku ne. Kuma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, ba kwa ciyarwa sai domin neman yardar Allah, domin in kun ciyar saboda yardar Allah shi ne za ku samu wannan alkhairi, shi ne kuma wannan hali ne. In dai kun ciyar da alkhairi da kanku ku yi wa, in dai ciyarwar ta ku ta tafi akan sharadin ibtigha'a wajhillah, kun yi ne don neman yarda Allah subhanahu wataala. Saboda haka shirwar da ake magana wadda za ku ajiye kanku sakamakon ta shine idan kun yi ibtiwa a wajhillah don neman zatin Allah, neman yarda zatin Allah subhanahu wataala. Wajhullah yana da fuskar Allah, Allah ubangiji yana da fuska kamar da Allah ubangiji ya faɗi a duware wai buƙa wajen rubuta ujiyar kiran da sauransu. Saboda Allah ubangiji yana da fuska, kuma a nan abin da ake nufi a nan wajen kuna neman yardar Allah kamar subhanahu wataala duk abin da yake na daɗi na farin ciki ai ana ganewa a fuskar wanda aka faranta wa rai. To ana so a tabbatar da cewa Allah da fuska kuma yana nuna yardarsa. Allah ubangiji yana murmushi da bawansa, Allah ubangiji yana dariya ga bayansa ya zo cin hatsi, Allah ubangiji yana tsaye dariya ga bayansa wanda ya kashe wani, sannan shi ma na biyun kuma ya zo ya musulunta. Allah ubangiji zai musu daga daga jiba cikin aljanna. Saboda haka nan ana nufin yardar Allah. Yardar Allah shi ne ake nema, kuma da Allah ana gane da fuskar Allah subhanahu wataala da zai haɗu da bayansa ya nuna musu fuskarsa da farin ciki su ji daɗi. To shi ne inda kun ciyar da neman yardar Allah to za ku samu wannan alkhairin da Allah ya yi. Amma tunfiqu min khairin fali anfusikum wama tunfiquna illa ibtigaa wajhillah. Ba kwa ciyarwa, ciyarwa ingantacciyar zama alkhairinta sai domin neman yardar Allah subhanahu wataala. Wato wannan labari ne ake bayarwa, amma ana nufin umarni a balaga suna cewa khabarun ne maqsudun bil insha, khabar ne amma ana nufin umarni da shi. Kar ku ciyar sai don neman yardar Allah subhanahu wataala. Wama tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum, duk abin da kuka ciyar na alkhairi yuwaffa ilaykum, za a tattaro a miƙo muku abin. Istiqbali shi ne ka wafa yin abu a baka abin, duk abin da kuka ciyar na alkhairi yuwaffa ilaykum, za a cika muku ƙawarsa a miƙa muku alherinsa. Wa antum la tuzlamun, babu wanda za a zalunta cikinku, ba za a zalunta da komai ba. Yanda kuka yi haka za a yi kuma kanku kuka yi wa kuma kun yi don Allah shi kenan kun samu ribar da hanyar ake nema. Nan kamar ana ɗauraya ne na abin da ake ta faɗi a baya na ciyarwa. To shi kenan ku ciyar, kuma kun ciyar kanku za ku yi, kuma ku ciyar saboda Allah. Tunda mun karanta na ruku da aka yi wanda ya ciyar ba san Allah ba, wanda yake ri'a annasi, wanda yake yi don fuskar mutane, don yardar mutane, don neman suna a wajen mutane. To nan ana maganar ku ciyar, kuma kun ciyar ɗin ku sani cewa za a ba ku ladan ku cikakke, babu ragayya, babu zalunci. In yi hamtu zulma ala nafsi ja'altu bainakum muharrama, Allah ya ce na haramta ka ganin zalunci, ko kuma na haramta muku shi. Zalunci shi ne ka rage wa mutum abin da cancance shi, ya cancanci ka ba shi goma, sai ka ba shi tara, ka zalunce shi. Ko kuma wajen sakamako ya yi maka mummuna guda ɗaya sai ka masa biyu, ka zalunce shi da wannan kalan da kai. Komai a yi shi bil'adi, ko da shi fi muhallihi, komai a sanya shi a muhallinsa. To Allah subhanahu wataala ba ya zalunci, inna allaha la yazlimu mithqala dharra, Allah ubangiji ba ya ainihin zalunci mutum ko da ƙanƙanin abu ne, ko maƙanƙan da su ko ya kai mithqala dharra, sai dai ya ƙara wasu fansa sun yi da'ifa. In kai ka kyawa ma sai Allah sai ya ninka maka shi, wasu mai zuwa zuwa abin ma sai ya ba su lada mai yawa. Saboda haka ku yi lil fuqara alladhina ukhsiru ayatu 273, ina za ku sanya ciyar wannan lil fuqara, ku ciyar da faƙirai marasa shi. Faƙiri asalin kalmar faqir suna zuwa daga ainihin abin da suke cewa ƙashin baya, wannan ƙashin da yake tsakiyar bayan ɗan adam. To shi faƙiri ma'anarsa bayansa ma bai iya riƙe shi, shi ne faƙir. Shi wannan ƙashin bayan nasa ya kare, ba shi da abin da zai cika cikinsa, kuma ba shi da abin da zai tsayar da shi ya tsaya kamar kowa, shi ne asalin kalmar faƙir. saboda duk wanda ba shi ne yalwa a abinci yalwa a biyan bukatu sun rayuwa suna su fakiri da fakiri da miskini duk shi miskini kuma na mutum da yake makasakanci na kasa-kasa mai yiwuwa miskini a wani garin ko fakiri a wani garin gudunar garin sai a zuwa zama sarki watakila fakiri a kasashen manyan kasashen duniya da suke da cikin arziki mai kyau in ya zo kasashenmu sai zama to mawadaci ne fakiri ne saboda kura ana kallon daidai abin da mutum yake samu da kuma abin da yake kashewa in an same shi da karancin gata a wannan sunansa fakiri a Qur'ani an faɗi miskinan da suke da ainihin suke da babban baiwa an masarai da kuma limasaki na ya'amalu na filbahar limasaki na ya'amalu na filbahar miskine ne amma suna da safina suna da jirgin ruwa da suke aiki a cikin teku amma manzon Allah Musa ko kuma Allah da kansa a cikin Qur'ani ya kira su sa masakina ne yadda Khidr yake faɗi cewa miskine ne saboda haka idan mutum ko da samun su da yawa amma kuma inda yake zirarawa yake bayarwa da yawa kuma ne fakiri ya zama miskini to fakiri da miskini kusan kuma ana sada bambancin da ake fadi a cikin zaman fikihu malamai sun kasa yanke shawara a kansa meye fakiri meye miskini fakiri ya fi tsanani ko miskini ya fi tsanani kuma da dukkansu kusan bai daya sai ke tafiya to ina za ku sa wannan nafakar ta kuma tun fi gomin khairin ya wuce ile kuma wasu lati lamu bil fuqara za ku sanya ta ga fakirai mabukata duk wanda yake cikin yanayin bukata ko mai kuɗi ne sai ya kare ko sai ya yi tafiya ya je wani waje da ba shi da kuɗi ya zama ibnu sabil to su za ku ba wa alherin ku alladhina uhsiru fi sabilillah musamman waɗanda yani duk fakiri Allah mun ya cewa ba shi ya da ta gabata ta 271 da ɗaya shi ma an ce wa yanki fuwa wa tuwa al-fuqara wa yanki fuwa wa tuwa al-fuqara a fuwa khairun lakum saka in ka boye kuka ba wa fakiri a boye saboda kare masa mutunci da sauransu to nan Allah ubangiji bayan faɗi fakiran sai ya faɗi fakiri na musamman a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai fakirai da yawa sahabban da suka baro garuruwansu suka baro dukiyoyinsu suka baro kasuwancinsu suka baro datansu wani tani yana da iyaye mawadata wata mata ce tana da miji mawadaci kuma kuma ce wani to amma musulunci ya raba to sun zo garin Madina cikin yanayi yan majalisa abin da shi ba zai iya gamsar da kowa ba zai dake sun yi alkhairi sun raba dukiyoyi sun sa yan wansa a cikin harkar kasuwanci su da sauransu sun tarbo baki tarbar da tsawon irin ta ba a tarihi to amma saboda yawan mutane da kuma su ba su mura ta bane ba na zo a gani ba zinare ba fetur ba kurin manoma ne manoma lokaci lokaci ne saboda haka sai zamanto suna da yawa talakawa kuma sun kasa samun abin da zai gamsar da su sai daga baya da aka fara ya kunkuna aka samu ganyayyaki sun aka samu da su zama nan da Allah sallallahu alaihi wasallam to irin wannan fakiran alladina uhsiru fi sabilillah wanda aka takaita su aka shamake su aka hana su zurga zurga cikakkiya fi sabilillah saboda addinin Allah saboda tafarkin Allah me ya faru ana hijira hijira ta sa sun bar gurin sun zo Madina ba su iko su ya wace ya wace su tafi su nemo kuɗi shi na su tafi darban fil ardi ba su da karfin da za su bi su je su tafi gabas su tafi yamma su tafi sham su tafi yaman su je su samu ainihin wadatar su ba su da wannan damar ko kuma ana nufin waɗanda aka aje su saboda aikin soja saboda aikin yaƙi da taimakawa addinin Allah da kare iyakokin musulunci to kaga su ma ai an taƙaita su an hana su sakat su sai yi dilla ko kuma an za ta jihadin ake nufi saboda haka wanda ba su da iko su cikin nauyin kansu su baro iyalansu na faka su tafi su je su ainihin gafata ta wata kalmar Allah subhanahu wataala dukkanin su dai fakiri ne wanda kuma an riƙe su an taƙaita su fi sabilillah saboda Allah kuma la sa'un darwan fil ardi ba su da ikon bugawa suka bi inda take na su bigi jaki ko su bigi doki tafiya bayan kata nasu da wannan dama to wannan su bukata sun bi san cantar a ba su dace zuwa sun su alaciya sabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf wanda bai san su ba sai ya zaci cewa su mawadata ne saboda tsabar kamewa ba masu bara kullum ba la yasalun nasa ilhafa ba sa roƙon mutane tare da naci yani in har ta kama lafiya roƙon su ga lafiya naci su cikinkuyi ka su hana ka sakyar su taimaka magiya yanayin da muka faɗa a zaman mutuncin da dama da muke da shi zaman tuya zubi har da zaman tuya kai ne da manzo Allah sun yake fiye shagar da kiyama zai tashi laisa ala wajhihi muz'atul ahmar fuskar ta babu tsokan nama duk sai ƙashin kawai kwarangon da ke shi saboda mutunci a fuskar yake kuma an tafiyar da shi to wa'annan mutanen la yahtarumul jahilu aghniya min at-ta'affuf shi jahili ma'ana na wanda ana nufin wanda bai san su ba sun yana zaton cewa a wadatu suke saboda tsabar kamewa ba sa hannu ta'arifuhum bisimahum za ka gane su da alamunsu alamunsu na rashin ƙarfi din za ka gane su ba ka ga alamar cewa dai suna cikin buƙata ba ga alamar cewa ba su da wadata da alamar cewa suna buƙatar taimako in ka natsa da kyau kenan ka yi tunani a kansu saboda ka yi irin wannan mutanen su ne suka bisa cancanta a basu lafi abin nasa ilhafa ba ka su kan mutane a bisa naci in har sun yi tambayar to za su sana cewa a kan ainihin sai an ba su suna iya fahimta cewa nan wajen babu damar bayarwa ko kuma cewa ba za a bayar ɗin ba to ba su ci gaba da wulaƙantuwa ba wajen yi wata dole sai an ba su tambaya roƙo bara an ga alafa su lima ya ce ba ta halatta sai ga mutane guda uku a bisan kabisa cikin bukhari cikin muslim ya ji ya samu wani nauyi ya hau kansa nauyin kuma na taimakawa hammala hamala hamala shi ne mutane sun yi wata rigima ta kuɗi ko wasu kuɗi sun ɓace wa wani ko ana bin wani bashi ya kasa biya sai ka je ka ce ni zan biya lokaci yayi ya kasa biya ko kuma adiya suna yawan matsala adiya cikakkiya misali an kashe rai an yarjejeniya za a ba wa mutane diya ɗan uwansan da aka kashe to ba zai ba da wannan diyar hakila shi ne dangin shi wanda ya kisa ɗin wanda suke tsakaninsu akwai gado ka gabaninsa ɗan uwansa iyaye da ɗaya sai a taru mai taro da titi a haɗa ko a yanka bai ɗai ko kuma kowa ya kawo daidai ƙarfinsa shi ne mai yawa diya ana kara kumi ɗari saboda haka da za a biya wannan kuɗin sai an yi ainihin kama-kama to wani daga ciki wataƙila shi ne babba ko shi ne mawuyaci ko shi kaɗai ne ma cikin dangin ko ba su da yawa su ma wannan ana ce masa hamala ko nauyin taimakawa ɗan uwansu to shi ƙabisa abin da faru da shi kenan yana buƙatar ainihin taimako sai zo jin maza su lamai tambaye shi annabi ya taimaka masa ya sauke wancan nauyin na ya ci masa cutar su taimaka maka kabar yin an samu dukiyar a zakka ta shigo zan baka cikin bisul mali kenan to shi na ya ci masa ƙabisa mutane ƙoƙari ya halatta su yi roƙo irinka da tammalin hamala ko kuma mutumin da yake da dukiya sai wata masifa ta wata cinye dukiyar ja'iha kamar fari ko a ce fari sun zo sun cinye mutum ko na ko ya wata gobara shagon kai ko ne gaba ɗaya nan ne kuma ƙashin jan arzikinsa ko zamanin corona an buga lockdown abinda yake samu watakila iya tsiyaye babu mutum na uku shine mutumin da talauci ya same shi har mutane uku adalai suka ce lalle wani ya zama abin tausayi haka ma za su ne kada mutane guda uku su shaida cewa akalla kenan cewa wannan mutumin a cikin yanayi ya tantance a taimaka masa to wa'annan ne su kaɗai ne ya halatta fi bara saboda bara ba abin yi ba ne ba musulunci addinin Allah ya tsane mutum ya jingina da mutane su je su yi wahala shi kuma ya zo ya lalube su da lalube wata sata ba amma dai yar wasa ta ce ko suna nan sun zama shawajika lafiyar su kalau amma zukatan su sun mace ba sa neman nasu ana samu cikin zama garin mutane ana samu hatta cikin almajirai sai ya fake da karatun qur'ani ko da karatun ilimi shi da zai je neman ba sai dai in an samu a bashi amma da karin magana su ta shirme Allah ba ku samu shi bai so Allah ya bashi ko Allah ya ba ku shi kuma a cikin ku zai samu amma tsakanin Allah da an buru wani shamaki da shi ba zai iya shiga ciki ya samu ba to wannan Allah sallama ya tsakake su su ba sa roƙo ilhafan ta naci yani koda ya kama da su roƙo din irin wannan da aka ce ya halitta gare su amma ba sa roƙo ilhafan ta sigan nacewa da matsawa da sauransu ya danganta ainihin da larurar jinjin yake a cikinta wanda ana faɗar babban aji manyan bayan Allah fakiri na mutunci fakiri na sutura suna cikin yanayi ba ma a ganewa sai an yi tunani ko an yi bincike suna za a gane cewa suna cikin ainihin bukata su irin su ake magana akwai lokacin da mutum zai zama to ba shi da mafaka ba shi da matakar tsinci in ya ce cikin wannan sharuɗa ko makamantansu wani hadisi shi kuma na anas annabi ya ce idan ya cikin faqar mudhiya faqar mudhiya yani tambaya talauci mai rasinarwa wanda ya dafa daga daga ya gama da mutum to an sa ni sanar da maganar ilhaf ba cewa ya kuna roƙo la ta yi masa alatu ila lisalata roƙo ba halatta sai gamta da wuta uku ko da ilhafi ko ba ilhafi an halatta mutum ya roƙa din amma wa'annan ana yaban su kuma suka fi cancantar a bawa saboda su ba a gan da su cikin sauƙi ko da haka ya kamata mantu mutane suna da basira wajen yin rayuwar ƴan uwansu shi ne mutunci shi ne musulunci shi ne tsari ingantacce a kalli yanayin mutum kada shirinsa ya sa a cutar da shi in an gina cikin yanayin da zai buƙata ko a hankalce an san mashigar kudinsa inda ya samu saboda haka la'allah zai buƙaci taimako a wasu dabbobi wanda yake aiki kuma da muka faɗa a ran nan muna faɗin yadda mutane masu hikima gwamnatin hikima ta kare wuce khairan kafira inda suke tsara taimakonsu akwai gabobi a shekara ko a rayuwa da mutane suke shiga cikin yanayin buƙata sosai wataƙila wannan galibin mutane suna da wannan abu shi yasa musulunci yake a ba wa faƙiri da miskini zakka yana da ciki wani za a gan shi fesfes da shi wataƙila ma hadda abin hawa wataƙila ma hadda gida amma aka kalli me ya nauyinsa sai ku ga abin da akwai ban tausayi ko makamancin wani ko mutane da suke cinye lokacinsu a wajen harkar addini harkar da'awa yaya neman bin buƙatar sa shi ta fi kansa sai in ya shiga cikin wani yanayi sosai in ba ku lokacin sana addini ne ana samun cin almajirai malamai masu kwantarwa masu zuwa wa'azin zikir ba matsala ba ne ba alkhairi ne in dai an buƙaci hidimarsu a addini su yi su ko mutane su ɗauke musu wannan ɓangare na nauyinsu imam da malik rahimahullah da shi da wasu malamai a zamanin salaf sun tura wa gwamnatocinsu ko sun yarda da wasu suka ɗauki nauyin rayuwarsu saboda suna ganin abinda suke yi ya fi mahimmanci ya fi zama wajibi sama su je su nemo a kasuwa amma malik baya zuwa kasuwa baya neman kuɗi amma ƙoƙiyas da ake ba su a lokacin da kuma hadaya na ƴan uwansa saboda ka irin sa'ad laif bin sa'ad cikin tarikunsa ɗan kasuwa malami mujahidi to shi duk lokaci bayan lokaci zai lonko kuɗi masu yawa ya kiro ɗan uwansa malik bin anas rahmatullahi alayhim jami'a sai turo masa saboda me saboda ya fahimci cewa malik da irin alkhairin da yake wa al'umma ya zauna dirshin ya kai komai a rayuwarsa baya komai sai kanta dinne addinin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan jika salolin su ga kamata gansu a aiki da su a addinance a hikimance domin a zauna lafiya ya zama cewa an yi rayuwa ingantacciya kuma a hannu da Allah cikin aminci wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim duk abin lokaciyar na alkhairi to Allah ubangiji sanau ne da wannan abin da kuka yi kuma zai kula da shi kuma zai biya shi الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار ومن قلبي بالليل والنهار تجدري درعنا سرا وعلانية سكي تشيد دركي ينسو أبو ويد سرري فلهم أجرهم عند ربهم سنة لا جنسو جكا وجم مهل جنسو جل وعلا ana yanzu an tattaro duka bayanan an tace maka su amma ka ka'ida ka'ida khulasa farbon zancen an ce maka duk wanda yake jira dukiyarsa da daddare ne ko da rana ne ma'ana ta ɓangaren lokaci kenan kowane lokaci damuna da rani da sanyi da zafi kowane lokaci kamar Allah ubangiji yana kwaitarwa ne kan cewa mutum ya dinga kallon lokuta kowane lokaci idan kana da rabo a sadaka wataƙila wannan lokacin idan ka yi akwai wani abin da zai taso Allah ubangiji tushe mata wannan kafa saboda haka in ma ka shekara za ka yi kashi uku kashi huɗu farko don samunka ko kashi biyu ka bayar a farko ka bayar a ƙarshe ko ka bayar a tsakiyar ko ka tafi gida hudu ka dinga bi zuwa bayan wata uku kai wani babba sadaka shi ne aka maka shara zuwa ga lokuta billahi wannan dare da rana ba a nufin dare na wata rana ko yini na wata rana a'a ina nufin lokuta daban-daban sai kake cewa sirran alaniyatan a ɓoye ko a fili an gaya mana da ake cewa a ɓoye kwallonsa kuma Allah ce in a filin ma ka yi ya karɓa amma na a kowane irin yanayi ka samu kanka ka bayar ka taimaka falahum ajruhum inda rabbihim to mai wannan aikin yana da ladansa ko suna da ladar jirginsu a wajen mahaliccinsu ar-rabb subhanahu wata'ala ana Allah zai ba su planin cikakke ba karibin da duk abin da kai za a jima da dare kai Allah yana da rana kai Allah yana koyi kai Allah yana abili kai Allah yana zai ba ku cikakken sakamakon kamar da ce yuwaffa ilaikum za a cika samu muku ladanku a cika muku ma'auninku wala khawfun alaihim kuma babu tsoro a gare su abin da zai zo nan gaba kenan ba ku da ba ku da ba ku da damuwa abin da kuka yi da ba za ka samu tsoro ko mutane za su gane ka mutane za su taso maka da gaba da kiyayya da ƙyashi in dai ba a yin alkhairi daga cikin tsoron da Allah ya dauke maka tsoro a duniya mutane ko azzalumai ne in dai kana alkhairi kuka san kana alkhairi to za a ga ana kafa-kafa ana tsari-tsari ana kaucewa sun cutar da cikin wannan mutum na kuma babban tsoro na alƙiyama tabbas ba ka da fargaba wajen Allah Allah ne da zan take gaya maka ba ka da tsoro ba ka da abin da za ka ji tsoron sa Allah ne ake jin tsoro ko to kuma ya amintar da kai wala hum yahzanu kuma ba su da bakin ciki kan abin da ya gabata ba su da damuwa na bayar na tafiyar da dukiyata kila ma mutum tsaye da canza masa ba shi da shi to ba zai bai in ciki a kan abin da yaro domin ya san in da bayar babban banki ne wanda ba ya talaccewa ba kuma ya cinye ba kuma ma kasuwanci ne ka shiga da kanka wanda ka ba wanda zai ko kuma al'amar hasana sai ba iko da wada ya fara ka in ka je wajen Allah za ka shi abun ka ka ba ka da bacin rai da damuwa ka abun da gabata to wannan shine alkhairin ciyarwa babu tsoro na abun da yazo babu kuma damuwa da rugin cikin abun da ya gabata da wanda yake mai hikima wanda yake ya tsauka ya nitsu ya bayar da abin da Allah ya hore masa ya sana muka karanta amma al'aran mu ya karanta mana ya ta biyu da
hudu amma da karatun gaba shi ma zai shiga magana akan harkar dukiya kuma kuma haka ba ta wajen alkhairi da jaruwa ba za a kuma ɓangaren yadda mutane suke kokarin zalunci su yi kokarin su ci kansu ta hanyar ciyarwa da makarantunsu sai dai muna da salamun juna sadan ƙararsa to bari mu karanta ƙara a tafsirin sa'adi sana ta ɗari biyu da sittin da bakwai يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا طَيِّبَاتٍ وَأَخْرِجُوا مِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تَغْنِمُوا بِهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ مَا لَكِ أَن تَمْدُوا خُطَّ الْبَارِئِ بَعْدَهُ أَلَّا إِنَّ قَوْلَ الَّذِينَ بَايَعُوا سَنِي قَالُوا إِنْ سَيِّئَ مَا كَتَبُوا فِي التِّجَارَةِ أَلَغُونَ إِنَّ قَوْلَ الَّذِينَ بَايَعُوا سَأَكُنْ فِي الشِّيَرِ بَدَ أَبِنْدَ سِكَ تَوُرْتَ سِكَ نِيمُو سِكَ كَامُ أَكَاسُونْتِشُ ومما أخذ لهم من الأرض لكم أظن دا يبتن مصشي دا تشن قصا لبحبو وعياتي فوقنا انتاتي حقيني فوقنا انتاتي ما لدي وانا يعطى ذكا كان مغنى عطين ذكا ذكا لنتكودي هو ذكا هذا كاي يكينا رأيوا لأنا أظن دا يكي أنا تشميكي بشيء عند أكل أجل شيء عند تشميكي wannan abin in zamanin sai yin shekara ta zabe wani nan da sai kaga da haka ne kuma abin da yake tsuri sai shi ma za a bada zakka a kansa haka nan sadaka ma ta shirye zakka da sadaka da shirye an fi ko mu tsaya da nan kuma Allah ubangiji ya umarni da an fi sarkaka tayyibatu jada ta kyawa kada an fi mummuna shin ya wani duk goma baya lalatacce a ba wa Allah shi sannan ba Allah ke mawa shi in ka ba ka Allah ke mawa kar ka yi wa Allah an yi don gushe ka ba shi abin da yake ba a tsakanin zai ta ka ba da shi in ce wa lahu da lahu man lahu haqqun alayhi lan nakdu in da shi aka ba wa kai wannan abin ma da in kai aka dauko ka ba ka za ka ji dan ka ba za ka bi shi ba sai abu sallahu shine إلا أن تهدوا فيه إلا على وجه المغاربة والجماعة في ذلك ربعينه كتابعا للوجه كلا فأبنك واجبي كلا فبدأ بدأ أكافك يجكين ركيرين كمالا وكما وانا واجبي حركة توقفهم هنا كبا توقفهم مدى كيشي كبا شكي كم كما شارع جيدة لوكا كاجمة بني ملانا شيني كي كيسك فبدأ بدأ ما في جرمان جوكي ko kuma kike ba to da shi ba mun da ana shi ne kamar da mun Allah wannan da zai tada da ga ni da Allah mun yi tura maka ba kuma ka mulala da kin ma wa Allah ba sannan Allah ya ce ku sani cewa Allah ganiyar ne hali mana ji ma'anarsa Allah wa da ce ne gaban dukkan mabudu kuma shi ne da ce gaban duk shiru da ake cewa da ma duk wani ake alheri na sa'a za ya Allah ana ba Allah yayi dan su bani da ya kuɗin da su zanta amfana dan faralar da yan yi tare da akan wani abu da tabbata a gare su sannan ko bayan cikar wadatar da Allah da baiwarsa mai yawa ta kuwa da hamili da shi da hamili ma'ana wannan da ci da zuwa wani da ke fara da suna abin da ba a kan da bayan zan hujjo hujje wanda suke kaiwa zuwa da samun gidan aminci jin daɗi a cikin rayuwar duniya kuma Allah ya yi cince a bauta masa a yaba masa a gode masa saboda su ko kusa dukkanin su kyawawa ne su ko kusa na kamala su ko kusa na mutunci na ɗaukaka ne shi da ne ko hamid shi da mana ko alamma Allah ya yi hamid ba wanda yake kai karshe bayanin hukumin Allah na kamala a ce ya yi shi cikin wannan shine hali cikakken yabo mai cikakken hukumin yabo jalla wa to wannan aya da wannan tiba da wannan masallaci aya ma wani wani cikin wannan da duk da cewa da shi da fatan mun da kuma da sunan da su ko dukkan ayyukan da muke yi